بلاده العظيم.
واغفر لهما تلاعب من الرحمن وغفر عنهما تبارك
سبيرا. Ba shi ba ko mutane ba su faɗi cewa wannan miskini bane balantana su ba shi wannan shi ne mutu ne akwai su dewa wani za ga katin gida ga katin mota ga sutura ga gida ga wannan ne amma su wata sutura ce amma ba shi da komai tsantsan sutura ce to wannan shi ne mutu ne da shi sa Allah ya ce ka ba wa mutuncinka wanda yake haƙƙinsa wani mutuna da kuma wanda yake mutu ne wabnan sabir da kuma wanda yake ɗan tafarki shi ne matafiyi ko da a garinsu mawadaci ne to inda halin tafiya ne in yaro sai a ce mata masa saboda cikin yanayin da yake ciki shi sa kaga yazo a cikin hadisin Tabarani yake cewa lokacin da wannan ayat ta sauka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ikirawo sai da Fatima ya ba ta wannan guna ta fadau duk da diru wayar da bata inganta ba ne wala tubazzir tabdira Allah ya ce kafi almubazzaranci ma'ana almubazzaranci shine ka sarrafa da dukiyarka ka sarrafa da dukiyarka ta inda Allah bai dare ita ba wannan shine almubazzaranci ba wai ka tsarar da dukiyarka ba wannan ba shine almubazzaranci ba wannan in makamin ka ne ma Allah yana son haka duk ka dauko dukiyarka ba da ita ta a'a ka sarrafa dukiyarka ta hanyar da Allah bai yarda da shi ba to wannan kai almubazzaranci wala tubazzir tabdira Allah baya son almubazzaranci kuwa innal mubazzirina ma tashi
innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana ash-shaytanu rabbin kabira
innal mubazzirina Allah yace domin cewa su masu yin almubazzaranci wanda suke sarrafa da dukiyarsu akan hanyar saban Allah hanyar da Allah bai dare ta manzon Allah bai dare ta ba Allah ya ce ikhwanash shayatin wayannan yan uwa ne na shedan yan uwan shedan ne saboda suna kan hanyar tafarkin shedan kaga wannan shirin da cewa duk abin da ka zamo kana kan hanyar sa to kana tare da wannan abu kaga nan ba sai ce innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin Imam Suyuti yace ai alaƙari ƙarshen su wanda suke masu almubazzaranci sun kasance ɗan uwan shedan ne suna kan tafarkin shedan saboda suna abin da shedan yake so shi yasa duk mutumin da kai taqalluqi da kalluqi da shi kake koyi da shi ashe kana tare da wannan mutumin shi yasa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum idan ka dinga kama da mutane ka dinga kama da mutane kana kwaifata aiwatar da wani aiki irin na wasu jama'a to kai ma ka zama irin wannan jama'a shi yasa ba a son koyi da kafirai duk abin da za ka yi kai koyi da manzon Allah kai koyi da mutanen kirki to sai zama kana tare da su shi yasa Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin wanda ba Allah ya bi manzon Allah kage na kan tafarkin annabi kenan in ka ba Allah ka ba annabi kana kan tafarkin annabi sai Allah ya ce ko wa'annan ko da kuma sunan Allah alayhi suna tare da wanda ubangiji ya ni'ima a garin su suwaye min annabiyyi da su ne annabawa wa siddiqi da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da bayan Allah na gari saboda ka biyo kan hanyar su wakala shaitanu li rabbihi kafura shaitan kuma ya kasance mai tsannin mutunci ne ga ubangijin sa
wa in ma tu'ridanna anhum
na'am Allah ya ce wa in ma tu'ridanna anhum idan ka bujira gabarin su wanda aka ambata inda su ne wanda yake ɗan uwa na kusa da wanda yake miskini da ɗan tafarki ka bujira gabarin su sun zo baka ba su wani abu ba sai zama ka bujira gabarin su ibtida a rahmatin dan kaunar kana neman wata rahama daga ubangijinka tabbuwa da kake kaunata kana sa ran akwai wani abu da zai zo ma sun zo ɗan uwanka ne ɗan tafarki ne wani ne bukata ta zo kuma baka samu abin da zaka bashi ba Allah ya ce kullum qaulan mai tsura ka gaya musu fadi wanda yake mai taushi mai sauki to ka yi haƙuri yanzu ka ga babu amma in Allah ya dade na samu zan baka in Allah ya dade na samu zan baka yawwa da shi wanda yake miskini almajiri ya zo malam a ce maka mu shi yasa a cikin hadisin Imam al-Bukhari manzo Allah yake cewa duk sa'ila walau jaa ala farzi duk wanda ya zo roƙe ka in dai da iko manzo Allah ya ce ka bashi ko ya zo akan duki kaga a yanzu ko sai mu ce ko raka jirgin sama ya sauka tunda da doki shine kusan babban abin hawa da ake amfani da shi ko a jirgin sama ka ganshi karewa mota in ya zo ce ce makamu ba shi in kana da hali in baka da hashi ka gaya masa faki mai sauki kamar da Allah ya faɗa ba kullum qaulan mai tsura yanzu ka yi hakuri abubuwan da ka sanya ne lokaci ba su wace ba ko kun je da ake fita tsaron ake dawowa ko kuma albashi ne ba nauka ba albashin namu abin nan kuma ga yanayin abubuwa sun yawa ka yi hakuri amma an samu za a samu yawa za a samu ba ku kuma ko kuma har ka ce ka samu almajirai ne ba yanzu kuma duk abubuwan duk sun canja yanayin lokacin wanda ake dan samu da su duk sun sauka sai ka ga mutum magana mai yan sauki haka Allah yake kullum kawalan mai tsura yawa ka ga musu wannan fadi na
ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
الله يجي كدك سنيا هنايك مغلوله ابابن كبرتشيوا الى عنقك ابابن كلوا الى عنقك زوا ويايانك wala tabsutaha kullal basadi kuma kada ka yi ka buɗe hannayenka dukkan nunuwa ma'ana kada ya zama tarike ba ka ba wa kowa wani abu kuma kada ka buɗe shararwa komai ka ƙarar da shi Allah ya ce fatku da maluma idan ka ɗaure hannayenka ya zama ba ka bayarwa to sai ka zama abin zargi mahsura idan kuma ka bude hannayenka komai ya zo kan jika ka karar da komai na hannunka mahsuran sai ka zama mahsuran abin yankewa ya zama kuma ka tashi babu komai a gurinka ko kuma ka tashi mahsuran ka zama mai yin nadama ka dinga tunanin cewa ka yanzu din na ba dukiyata kuma sai ya zama kuma kana ta tunani kana sallah kana tunanin dukiyarka kana menene tunanin dukiyarka ke yi Allah ya ce kada kai haka to amma ka sani ba shi kamar da kullun ake bayani shi zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tanazzuli ne wa tanazzuli ne wani da akwai zancen da idan ya zo akwai wanda ake muhataba da su amma an ware musu yanzu kamar nan wajen ubangiji kaga yayi halin ka rike hannunka dan ba bayarwa ubangiji kuma an yi hani ka bude shi ka bayar da komai to amma idan ka duba shugaba sallallahu alaihi wasallama baya ban komai a gidansa wata rana kamar da cikin hadisi an kawo dinari manzo Allah ya rabar da shi wanda Allah ya fito an yi sallah da sahabban su suka ana idan da sallar shugaba shi ya gida da wuri da tsauri sai ya dawo suka tambayi dalili shugaba ya ce na tura da wani garin dinari ne wani dan furfushin dinari fakari ta an kufai gitu sai nake kamar ya kwana a gida yake nan sai na zo ga baki ɗayansa sai na zo yake shi ne na zo kuka gana na je na ɗauko na bada shi bana so ya kwana a gida kuma ka san sai da na Abubakar Allah ya kara masa da hijira Allah ya kara masa da za a yi hijira gabaki ɗin dukiyar sai fito da ita iyalansa sai da Aisha da sai da Asma'u da su Ummu Ruman da babansa Abu Buhafa ba abin da ya gwamo su komai da ɗauko goma zan Allah da shi da kuma ya zo Madina gabaki din ragowar kudin nasa ya bara aka sinkirin masallaci da shi komai bai rage ba shi sa kaga a cikin Sahihul Bukhari a cikin kitabun zakati da ya kawo babi da yake cewa la sadaqata illa an zaharin jina yake cewa ba a yin sadaqa ba ka ɗauko dukiyarka ka bayar sai bayan ka wadata iyalinka ya wadata kuwa sai ya ce illa man kana ma'arufan disabari in ce Imam Buhari ya ce sai wanda aka san ya kai muƙamin sababu in ya bayar dudin ba zai ci komai ba saboda ya aminta da Allah to wanda yake ya kai kan wannan muƙamin to shi kuma ba maganarsa ake ba kai da kake amin in ka ba da dukiyarka gabaki dai za ka zo ka ta tunani dukiya ta ƙare to da kai yake amma wanda zai bayar lokacin ma ya fi samun hutu lokacin ma zai hutu ya fi samun hutu kun yadda aka gawo sai da asama ma zala ya ce masallaci ko musiyallahu alaiki kada ki ɗaure jakanki in kika ɗaure ke ma sai Allah ya ɗaure miki duk abin da ya zo ki miƙa ki bayar mun ka duba za ka ga da yawa manya-manyan Allah wani sai haka suke mun ga magabatanmu da yawa haka suke duk abin da ya zo sai sun bayar da shi gabaki ɗaya sannan sai su ji daɗi ka ganin suna kan wani wurasa ta manzon Allah ne kai kuma yadda baka kai muƙamin haka ba to sai ka yi koyi da irin matsayinka irin yadda kaga aka ga wasu Sa'ad bin Abi Waqqas sanda aka zo hijira ya zo ya ce zai bayar dukiyarsa gabaki ɗaya manzo Allah yake cewa kabar bayanka an tazara warasataka alatan kabar bayanka talakawa da ka baya su zo suna roƙon mutane shi ya fi alheri da ka basu suna roƙon mutane shi ya fi alheri ka basu mawadata shi ya fi alheri akan ka basu alatan talakawa su ya takaffafunan nasa suna roƙon mutane ka ajiye wa iyalanka ka tara wa iyalanka ka tara iyalanka abinda za su rike rayuwarsu ya fi alheri da ka basu kuma nan gaba bayan mutuwa ka zo suna roƙon mutane kaga irin yadda manzo Allah ya ga Sa'ad bin Abi Waqqas da kuma kaga irin yadda aka ga manzo Allah ya ga wa Ka'ab da ya zo yake cewa ya Rasulullahi ni tubana gabaki ɗayan dukiyata na ba da ita sadaka manzo Allah ya hana shi ya ce a'a ka rage wani abu ne shi kuma kaga Abu Talhata da ayar nan ta cikin Ali Imran ta sauka lan tunalu birra ta tunkibu min ma tuhibun abinda ya mallaka a duniya ko nan take nan wannan bai ruha'a amma sai ya dauko gabaki daya ba da ita yace na ba da ita sadaka saboda Allah da manzon Allah kaga wannan mukami yawa in ka san ba za ka yi wannan ba sai kai wancan din ka ba da daidai gurgudu ka ajiye wani abu kuma ba ka je
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
ita ake son taimako kaga akwai hadisin Tirmidhi da yake cewa babu wani shugaba ma min imamun yuliku babahu min dhawil hajati wal khallati wal maskanati babu wani shugaba da zai zo rufe kofarsa wajen kar almajirai da masu bara su zo gurinsa ya ce in sun zo kanku bar su su zo ya ce to ba ce in shi ma ubangiji sai ya rufe masa kofar da Allah yake kawo masa arziki shi ma ubangiji sai ya rufe masa ita wani shugaba ko wani shugaba Allah ba ka arziki zama kana kulle kofa cewa ka almajirai su sun fiye masa ba to kai ma ai kana da bukata gurin Allah kai ma sai Allah ya rufe ma hanyar ka cikin zuwa ta samun ka sai ga lamari sai ya kulle kai ta cewa jifa a kai nan ka ba ni jifan ka da aka yi ba komai kai ne kai ma ka datse wasu su zo samu arzikin Allah a gurin ka kai ma shi sa Allah ya kulle ma inna rabbaka hakika ubangijin ka ya suka rubuta ubangiji yana shimfiɗa arziki da mai zai sha'u ga wanda ya so waye ka zo kuma yana damƙe shi ga wanda ya so hakika ya kasance mai gani ne masani ne da bayinsa
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
ولا تقتلوا أولادكم Allah ya ce kada ku kashe ayayan ku ta hanyar yin wa'adu shine binne ayaya da suke yi da ransu a can jahiliya haka suke yi in abin mutan an haife masa mace sai ya ce binne ta da musulunci ne sai ya hada wannan abu a shehu imlak Allah ya ce don tsoron talauci na hannun rubutu Allah ya ce mu ne ku muke arzuta su domin muke arzuta su da ku ayayan da za ku haifa da a hannunmu suke mu muke arzuta su inna qataluhum Allah yace haqiqa kashe su wannan laifi ne wa haqiqa laifi ne wanda yake mai girma
wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
wala taqrabu zina Allah yace kada ku kusanci zina alfahasha kada ku kusanci ta kaga ba ma zance mata damba ba ma zuwan mata damba kusantanta ma ubangiji sai ya hana ka kusance ta ma wannan haramun ne haka nan duk abin da zai bari zuwa gare ta to wannan abin haramun ne kamar ka kebe da mace wanda ba ajnabiyinka ba ba wani dalili wanda shari'a ta yarda da shi ba kaga wannan haramun ne ya kusanci zina Allah ya hana wannan ko kuma a dukkanin wata hanya da zai iya saduwa zuwa wannan ubangiji to kar ka kusance shi shi sa kaga a cikin hadisin muwatta sai da Aisha take cewa da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rizqi yanzu da gaba take fada da ya hana mata zuwa masallaci inda sai da Aisha a zamanin manzon Allah mata suna zuwa masallaci amma daga baya lokacin sahabbai suna da bayan lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha take cewa da manzon Allah ya rizqi wannan lokacin ta san hakika da manzon Allah ya hana zuwa mata zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan bani Isra'ila to kaga sai ga balantana a yau duk da sallah za su ci su yi idan an san da alfahasha rashin zuwan ya fi alhayin balantana yanzu maza ga mace yan mata sun fito da daddare za su fita hajji to in an duba an ga akwai illa a fitar to rashin fitar da su ya fi alheri rashin fitar ta su su mata ba rashin fitar da su mace shabba yarinya budurwa ta fito tsakiyar dare ga yanayin yadda lokaci yake to kaga in Allah kuma ce kada a kusanci zina akwai haddari a fitar da su ga kuma abin da sai da Aisha ta faɗa da manzon Allah ya rufe wannan lokaci tace da ya hana mata zuwa masallaci shi sa sai na Umar Allah ya kara masa da mun karanta a muwatta ai hana mata su tana zuwa masallaci ya rufe duk da hadisi ya zo kada ku hana mata zuwa masallaci amma ka san shi duk abin da za ka kawo a shari'a ko za ka yi hani ga abu ko za ka yi umarni da abu ana dubawa a ga wannan abin me zai janyo idan aka ga kawo wannan abin zai jawo wata barna wanda gwandama a bace to ka bar abin kada ka kawo shi in aka ga zai jawo wata barna wanda habban nan za ta rushe wani matsayi na musulunci to ka bar wannan abin ka ga sai na Umar Allah ya kara masa yadda yayyay matarsa ya rasa yadda zai hana ta zuwa masallaci daga baya sai shirya ta fito da daddare za ta sai dai matsi akan hanya ta zo za ta wuce sai sa hannu ya taba ta subhanallah sai ta dawo gida ba ta kara fita masallaci ba a zamanin su ba zamanin sai na Umar yana da shi dan ma baya duniya ya ku gina duk tsoron sai na Umar ya kuma yanzu shi sa kaga an kuwa tsaya a kula shi sa ga dama ta suna zuwa nan wasifa su taru a nan sama wasu zo zuba shi ce kai kar da mu ta zo wasifa duk wanda za ta wasifa ta yi a gidanta ita ko sallah ai ba a so mace ta daga murya ta ita ibadan mace an so ta yi ta kasa balantana ta fito kuma sai abinda ba wajibi ba a ce mata su fito kuma abin nan kuma zai ga wata mafsara yawwa mutane da Allah tsaya a kula yawwa a tsaya a kula Allah ya ce wala taqrabu zina kada a kusance ta kada a kulanci zina a kusance zina inna haqiqa ita zina kana fashi ta kusance mummunan abu ne wa sa'a sabila ta farki ita wannan alfasha ya nunanta yana daga cikin akwai abubuwa shida ita zina take janyowa uku a duniya uku a lahira na farko tana tafiyar da albarkar arziki kuma mutum yana yi sai zama talaka ko kaga baka zama sai Allah ya janye albarka a cikin arzikin naka kaga dai an zama dai talakan ne yana tafiyar da kurjinin fuska sannan kuma yana sabbaba ci wannan malamu shi ibrahim ne kawo wannan abun guda shida a cikin kira ta tafsir in ji shi ibrahim da Allah ta ya ce zina tana gadar da abubuwa guda shida na farko ya ce tana karya arziki tana kawo rashin kurjini a fuska sannan kuma tana sabbaba ciwo kaga ya faɗi wannan matan kan ya ta bayyana shiwu ya faɗi wannan na uku kuma hukun kuma da suke lahira shine tsananin hisabi sannan tana gadar da fushin Allah sannan tana jefa mutane a wuta ita zina Allah sani
wala ta'ufu nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura
la taqtulu nafs allati harrama Allahu illa bil haqq Allah ya ce kada ku kashe rai wanda ubangiji ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai kuwa da gaskiya sai da haƙƙi tukunna yawa an san abin da yake sawa a kashe rai sai dai idan mutum ya abubuwa kuri ko mutum ya rufe ban musulunci shine al-mufarukul jama'ati wannan sai a kashe shi ko kuma wanda yake musulmi yana da aure ko ya taɓa yin aure ya yi zina shi ma sai a kashe shi ko kuma wanda ya kashe wani kisa na amdu shi ma sai a kashe shi amma ka san fa kisan sai hukuma ba kai za ka yi hukunci ba hukunci a wurin hukuma yake ko kafirai wanda suke kafiran amana wanda suke cikin halin aminci ake zaune lafiya da su ba a kashe su yawa waɗannan uku abubuwa uku nan nan ne ake kashe rai amma in ba haka ba in ka kashe rai duk wanda ya kashe rai to ya shiga cikin fushin ubangiji fushin Allah ya tabbata a gare shi kuma kisan ya danganta da wuka kai ko da bindiga kai ko kuma a sihiri kai masa ka kashe shi shi ma ka kashe shi ko kuma hada baki aka yi da kai aka kulla aka yi masa wani abin da ya kai kisan sa kai ma ka fada cikin fushin ubangiji kada ku kashe rai wannan wanda ubangiji ya haramta ya haramta ta ya tsare ta gaban ka kace illa bil haqqi sai dai da ko haqqi sai da haqqi da abin da cancanta a kashe ta din Allah ya ce wanda a kashe shin mazaluma a halin kasance abin zalunta haqiqa mun sanya wata hujja mun sanya hujja a bisashi wanda ya kashe shi din liwalihi ga wanda yake majibinsa shine magajinsa fala yusrif dan haka kada ya ketare ida katil katali a cikin kashi shi wanda yake warisin sa in yazo za a yi kisasi kada ya ketare iya katil katali a cikin kisan ya kashe wanda ba shi ya kashe shi ma ko kuma ya doki mukami ru ya shi ma ya je kashe shi a hukuma zai kawo hukuma ita kuma ta bi masa haƙƙi ta zo ta kashe shi inna hu kana mansura haƙiƙa shi ya kasance mansuran abin taimako ne
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده الله يجعلك تستنجدك يا مرايا إلا بالذي أحسن sai ko da abu wanda ya ke mafi kyau kamar ajiyar dukiyar aka baka an baka ajiyar dukiyar ka dinga kasuwanci a ciki kana kula masa dukiyarsa kana bashi abin da yake zai ci abinci zai wannan ka kiya masa dukiyarsa kai kuma kana ɗan ɗaukar ɗan lada a ciki domin kana mutan da ya tare hatta idza barzun nikaha fa ina nastamiru mushidan Allah ce farqu ilayhim amwaluhum sai ce kuma wa man kana ganiyan falyasta'in wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf yawa sai kun ga alamun rushidi a tare da su amma kaga marayan yana da anan wajen ba wai ana nufin yayi wayo ba a'a ya kai munzalin da zai iya sarrafa kudi, zai iya juya kudi, ba zai almubazzaranci da su ba, to a lokacin ne sai ka tafi dukiyar waraya sai ka bashi. Allah ya ce wa banka da gani yana hannunka, kana kula da shi, makarantarsa da menene da menene, ka samu wani abu da ɗan ɗauka na kulada, wannan babu komai. Shi ne Allah ya ce wa banka da gani yan faliyarsa, in kai mawadaci ne shi kenan kai masa ma a dukiyarka, kanka taɓa dukiyarsa. Wa banka da fakiran falyakul bil ma'ruf, wanda kuma talaka ne, an mutu an ban ma wani magaji, ka ga wani yaro ne ɗan ɗan uwanka, ɗan ƙarami ne, ga dukiya muliyoyi an ban masa, kai kake kula da dukiyar nan da wani yan makarantarsa da menene, to shi kenan ka ɗauka daidai gwargwado kamar albashi. Kuma ka nufa gidan falyakul bil ma'ruf, babu komai. Wa auhudu bil ahadi, Allah ya ce ku cika alƙawari, alƙawari da kuka yi tsakaninku da Allah ko kuma alƙawari da kuke tsakaninku da mutane. Inna al-ahada kana mas'ula, domin shi alƙawari abin tambayu ne a kansa.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ أَلَّا تُكْتَمُوا مَعَوِينَ إِذَا ذَاكُمْ أَوْفُوا تُكْتَمُوا مَعَوِينَ sannan kuma ku yi awo da skeli wanda yake mustaqimi kake wanda babu nakasi a tare da shi. Zalika khairun, wannan shi yafi alkhairi wa ahsani tawila, shi ne mafi kyan komawa, makoma komawa abin da yake mafi gaskiya.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, Allah ya ce kada ka bibi duk abin da baka da sani ga wannan abu, kada ka bibiye shi, kada ka ce ka gani baka gani ba. In ji malam mai malam zagu yake faɗa, kada ka ce ka gani baka gani ba, kada ka ce ka ji baka ji ba, kada ka ce ka sani baka sani ba. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, da za a tsaya duk al'umma a dinga yin amfani da wannan ayar da Allah ya ce kada ka bibi abin da baka da sani a kansa. Da kowa zai tsaya a aiki da wannan ayar da an dena sabani a duniya, da duk musulmi an zauna lafiya an dena sabani. Abin da baka sani ba, to shi kenan na yi. Abin da baka sani ba, Allah ya ce kada ka bibi wannan abin, ka yi magana abin akan abin da ka sani. Yanzu ana takaddiri, misali ka je asibiti gurin likita, baka da lafiya ya auna ka, aka yi test, aka duk awo da za a yi, shi kenan sai ci, to shi kenan ka daina cin nama, ka daina cin gishiri, ka daina cin abu kaza, ka daina cin duk kaza, sai ka yadda ko in ka ji ba za ka yi. Saboda ne, saboda ai wannan ba ilimin ka bane, wai shi ka bar wa sanin wannan ilimin, shi yasa sai ka yadda. Daga an duba mutum zaka ji ni ba zan ci nama ba, likita ya hana ni cin nama, kawai nama halaka, kuma kace ba za ka ci, likita ya hana ka, a saboda me ba za ka ci ba? Saboda yana da wani ilimi wanda ni ban san shi ba, kuma ba zan ni ban san ilimin ba, da ilimin sai ya amfani ya hana ni ci, sai ka ce ka ji. To a nan ka bi likita, ka yadda baka sani ba, sai akan addini ne abinda baka sani ba, kuma ba za ka bar wa masanansu ba. Shi ma addini haka ne, idan baka san sha'anin ilimin addinin musulunci ba, ka bawa malamin tilamaninsu. A cikin sha'anin fannin ilimin ma, fannin da baka sani ba, kada ka yi magana a kansa. Yanzu kamar ɗabi'ar tijariya tana da fiqhun ta, akwai tafiyar fiqhun ɗabi'ar tijariya. To baka san fiqhun ɗabi'ar tijariya ba, in ma ka kalli littafin ka nan sai ka, baka je gurin malaman su sun ma bayani ba, duk abin da za ka gani ba za ka yi adalci ba, to kada ka yi magana a kan ɗabi'a, baka sani ba. Dariƙar kadiriya baka santa ba, Allah ta kadiri, kada ka ce za ka yi inkari a gata, sai ka bari sai ka shiga ka santa tukunna, sannan sai ka magana akan ta ba, ko kuma ka je gurin ahadinta, ko kuma shi ilimin sufanci ga baki daya, kada ka ce za ka yi musu inkari. Fanni ne, ilimi mai zaman kansa, wanda yake akan kitabullahi da sunnar manzon Allah, kada ka ce za ka yi musu inkari. Saboda me Allah ce kada ka bibi abin da baka da sani a kansa, baka sani ba sai ka yi magana. Isa Imam Malik yake cewa law sakata jahilun lam tafa'al khilaf, da a ce jahili zai yi shi da an dena sabani, duk inda kaga ana musu to jahili ne yake magana wanda bai san abu bane ta magana ta magana ta magana kamar wannan da muke yanke ne ta jahiliya to kai mana inkari ka ka dauko ta yaro ma'ani kace za ka yi inkari saboda ba fannin ka bane in ka karanta ba za ka taba fahimta ba idan inkarin za ka zo duk wanda suka san abun ka ce da Allah naga an fito ta magana a cikin jahiliyar ma'ani me ake nufi da wannan magana to sai ai ma bayani sai ka fahimci wannan abun sai ka fahimta in kuma ka fahimta in za ka yi inkari a lallin fi kai inkari Allah jama'a din ne a cikin jahiliyar abubuwa mutum ko ahalari bai sani ba amma ya ce zai magana akan addini ka babba malamin su magana akan su kamar mu da muke almajiri sai mu babba malamin su magana akan sa isa dole shi taqallubi wa taqallubi dole sai kai taqallubi karate dole ka jingina da wani malami wannan dole sai kai addini ba zai ba dole sai ai taqallubi an jingina da wani a zamanin manzon Allah ma hanya haka hadisi ingantacce cikin sahihul bukhari cikin sahihul bukhari kaga na mutumin nan wanda ya kawo kaburin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani laifin yana aiki a gidansa sai wani abu na alfasha ya faru tsakaninsa da matarsa kaga a cikin nassin hadisin ya je gurin manzo Allah sai ke cewa fasaltul ulamaa sai na tambayi malamai sai suka bani labari akan cewa abin da yake kan dana gashi abin da yake kanta gashi na hukunci azabun manzo Allah an ce an tambayi malamai manzo Allah bai yi hanki ba sai kuma yanzu a ce ba za ka jingina da malami ba subhanallah ko kuma an ka jingina da malaminka a ce a'a dole sai ka koma gun malaminka to duk wannan ba ce ai haka ba duk wannan shi yake kawo sabani addini kuma baya son sabani ka rike malamin ka rike na